الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولنم كتابار مسلاتي لكن الله من البركة دكي ونم مكرنتا فيدرال بوليتكنيك أنان أنقوار والميجي أبن نمبوشي yau 13 ga watan Shawwal shekara 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 3 ga watan Mayu shekara ta 2023 miladiya mu hadu ne saboda cika alkawarin da muka jima muna yayata da yardar Allah zamu cika shi na yin muhadara domin nasiha ga kawunan mu da ƴan uwan mu dangane da waɗansu mawdu'ai guda biyu mawdu'i na farko muguntar dan adam ko kuma sharrin dan adam mawdu'i na biyu kuma alherin dan adam waɗannan na tabbatar waɗanda suke bibiya ta kafafe na social media sun dade suna jimirin lokacin da Allah zai samu gabatar da wannan yau gashi Allah madaukakin sarki ya kawo mu zamu fara darasi na yau zamu yi a wannan masallacin darasi na gobe kuma akan alherin dan adam da yardar Allah zamu gabatar da shi a masallacin Juma'a na Ibrahim Bako dake nan garin Bauchi tsarin yadda muka yi shine da ni da dan uwana Fadilatu Sheikh Ahmad Tijani Yusuf Guruntun zamu gabatar da na ce malam ya gabatar da muguntar dan adam ne kuma in yi alherin dan adam sai malam ya ce bai yarda ba aini ma na iya muguntar kuma shi ma ya iya alherin don haka shi yasa muka ce yanzu zai fara mugunta ni kuma in karasa gobe kuma sai in fara alheri shi ya karasa ai an raba daidai ko malam ba tare da bata lokaci ba Allah ubangiji ya datar da harshenka da zuciyarka Allah ya amfanar da mu da abinda zamu ji daga gare ka Allah ubangiji ya sa al'umma ta amfana da wannan karatu kuma ya zama darasi da kuma wato sanadiyya ta amfana gare mu duniya da lahira Allah ya shiryar da mu Allah ya raba mu da mugunta bismillah akramakallah
bismillahirrahmanirrahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل أقوديا مع الله سبحانه وتعالى ودتشكين فضل سررهما سا ينونا من ون الرانا mai tarin albarka kamar yadda doctor ya gabatar darasi ne da an ɗebi watanni masu yawa a baya ana sa shi zai yi wa ma tasha'una illa in sha Allah yau gashi Allah ya niki gudanar da shi a cikin wannan masallaci namu mai albarka cikin wannan makaranta na Federal Polytechnic namu a nan Bauchi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu da alkhairan duniya da lahira
amin
kamar yadda doctor ya ambata yau 13 ga watan Shawwal hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1444 wadda yau 3 ga watan 5 2023 miladiya kamar yadda malam ya ambata darasin mu na yau zamu tattauna ne akan muguntar dan adam ko munanan halayen dan adam mugunta wata sifa ce da Allah ya haramta ta akan kowani bawa daga cikin bayinsa mugunta hali ne mai muni da ba al'ummar da za ta zauna lafiya al'amarinta ya daidaita dole har sai ta yaki wannan halin ko dabi'ar a tsakaninta yana daga cikin manufofin shari'ar musulunci shine yakar mugunta a cikin al'umma domin yana daga cikin ad-daruriyatul khams waɗannan manyan manufofi guda biyar da addinin musulunci ya zo domin tabbatar da su a tsakanin bayi ta yadda rayuwar al'umma ba zai taba daidaituwa ba har sai an samu daidaituwar waɗannan al'amura daga ciki akwai hibzul nafs akwai hibzul mal tsare rayukan mutane tsare dukiyar mutane wadda mugunta tana kishiyantar tsare rayuka tana kishiyantar tsare dukiyar mutane akwai hibzul akal tsare hankulan mutane mu'amala da dukkan abin da zai gusar da hankalin mutane shi ma mugunta ne in kaga mutum na sai da wiwi mugu ne idan kaga mutum na ta'amuli da miyagun kwayoyi mugu ne domin mummunar manufa yake da shi akan al'umma rayuwar al'umma ba zai daidaita ba ba za ta kai zuwa ga tudun mun tsira ba har sai ta yaki waɗannan munanan halaye miyagun halaye a tsakanin su shi yasa da Allah ya zo siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kore duk wata sifa ta mugunta tattare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mugunta suna ne gamimmi na kowane irin cutarwa zuwa ga bayin Allah ana mugunta ta hanyar furuci ana mugunta ta hanyar harce mugunta yakan kai har dabbobi mugunta yakan shafe su Allah yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa innaka la ala khuluqin azim Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa innaka la ala khuluqin azim kana bisa waɗansu ɗabi'u halaye na daraja masu girma inji Allah wanda aka ce wannan shine manzonsa haka siffarsa take jagoransa haka siffarsa take kuma ba zai dace da duniyarsa da lahirarsa ba har sai ya bi tafarkin wannan jagora nashi wannan manzo nashi wannan annabi nashi kaga ba zai taba zama mugu ba a rayuwarsa a wani waje Allah madaukakin sarki yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittu Allah yace wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laqad ja'akum rasulun Allah yace wani irin manzo ya zo muku ma'ana zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani al'amari ne babba wanda yake dauke da haske ma al'umma. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, wani manzo ya zo muku, wannan manzon daga jinsinku, azizun alaihi ma adittum, wannan manzo yana mishi nauyi, yana damunsa, yana kuntata mishi duk abinda zai cutar da ku. Azizun alaihi ma adittum, duk abinda zai cutar da ku al'umma, yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yahudawa da Allah ya zo siffanta halayensu, Allah sai ya ce waddu ma anittum,
waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min aswahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al ayat in kuntum ta'qilun.
Farko Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, la tattakhidhu bitanatan min dunikum,
waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min aswahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al ayati in kuntum ta'qilun.
Allah yace ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wadanda suka yi imani da Allah, inji Allah, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, Allah ce kar ku rike aminai na ciki, Allah ce daga cikin waɗanda suke waje gare ku, ma'ana kar ku rike aminai waɗanda za su san sirrinku daga cikin kafirai, inji Allah. Ya ayyuhal ladina amanu, Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, kar ku rike aminai waɗanda za su san sirrinku, Allah yace daga cikin kafirai, la ya'lunakum khabalan, Allah yace ba da su yi kasa a gwiwa ba wajen shirya muku kowane irin sharri. Waddu ma anittum, Allah yace sun yi burin duk abin da zai sa ku a matsala, abin da zai cutar da ku. To shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah sai yace azizun alaihi ma anittum, duk abinda zai sa ku a matsala, ya cutar da ku, ya zama kunci gare ku, yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ce to wannan manzo shi zo mu, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum, yana da tsananin kwadayin alkhairi gare ku, bil mu'minina raufur rahim, ga jin kai da tausayawa ga duk wani mu'mini. Idan muka duba irin waɗannan ayoyi, abu na farko da Allah ya mana bayani game da addininmu, addini ne na rahama, addini ne na tausayawa. Duk wata sifa ta mugunta Allah ya kore ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, don shi ne jagoran al'ummar, kuma haka ake so al'ummar ta yi koyi da shi. A wani gu Allah ya ce fabima rahmatin minallahi linta lahum,
walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha 'azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin.
Allah yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum, Allah yace tsabar rahmar Allah ce, Allah yace sai kazan kana sausautawa, kana tausasa ma al'ummarka. Duk mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai yi da wani, zaka samu mu'amalar akwai tabshi a cikinta. Allah ce to rahama ce ta Allah, fa bima rahmatin min Allah, saboda rahamar Allah, jin kai na Allah, linta lahum, sai kazan kana tausasa ma al'ummarka. Sai Allah yace walau kunta fazzan, Allah yace inda ka zam mai bushasshen hali, walau kunta fazzan, inda ka zan mugu, ghalizal qalbi, mai bushasshiyar zuciya, lamfaddu min hawlika, Allah ce da sun watse a jikinka. Jama'a mun fahimta? Fa'fu anhum, Allah ce ka dinga musu afwa wastaghfir lahum ka dinga nema musu gafara washawirhum fil amri ka dinga shawara da su cikin al'amurra Allah yace fa idza azamta fatawakkal ala Allah duk lokacin da kai himmatu domin tinkaran wani abu ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogara zuwa gare shi jama'a mun fahimta irin waɗannan ayoyi suna nan daiwa a cikin alqur'ani wanda aka fara ambatonsa da sifofinsa da kore waɗannan miyagun halaye gare shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda za mu tsaya anan a ce annabinka manzonka wanda shine jagoranka wanda aka tilasta maka koyi da shi dukkan waɗannan miyagun sifofi an kore gabarinsa ashe cewa ka kwaikwaye shi ana so kai rayuwa ne ba mugunta a cikin rayuwar ana so rayuwarka ta zama rayuwa ce da take da tsafta rayuwarka ta zama rayuwa ce da take dauke da alkhairi ba wata al'umma da za ta kai zuwa gagaci dole sai ta yaki mugunta a tsakaninta waɗannan munanan dabi'u dole sai mun yake su a tsakaninmu mun fidda su a tsakaninmu tukunna al'umma ta samu sararawa ta kuma fiskanci inda ta nufa ta kuma isa zuwa ga kowani irin nasara na duniya da lahira yana daga cikin kira da Allah subhanahu wata'ala ya mana a cikin alqur'ani domin mu nisanci halaye na mugunta da cutar da ƴan uwanmu da musguna musu Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumi
ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن
Allah yace ya ayyuhal ladina amanu Allah yace ya ku wadanda suka yi imani da Allah inji Allah ya ayyuhal ladina amanu Allah yace ya ku wadanda suka yi imani da Allah la yaskhar qaumun min qaumin Allah yace kar wani sashi daga cikin ku su dinga isgile ma wani sashi jama'a mun ji adube shi a ce ai dan dako ne la yaskar qaumun min qaumi Allah ce kar waɗansu daga cikin ku su dinga isgile ma waɗansu daga cikin ku me yasa saboda wannan isgilin zai cutar da waɗanda aka musu isgile ka kalli abin da Allah ya fara da shi isgile ba a je maganan ka dauki adda ba ba a je maganan ka yi kidnapping din sa ba ba a je maganan ka tsare shi ka mai fashi da makami ba ba a je maganan ka cire makami ka kwace mishi wayansa ba Allah ce la yaskar qaumun min qaumi kar wani sashi daga cikin ku in kun yi imani da Allah Allah ya ce dinga zolaya yana isgile masa shi a ambace shi da wani abu domin a musguna mishi domin a kaskantar da shi domin a nuna shi walakantacce karbu da shi mai gadi la yaskar qaumun min qaumin Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kar sashin ku kuna masu imani kuna musulmai ya dinga isgili masashi Allah yace asa an yakunu khairan minkum asa an yakunu khairan minhum Allah yace tayi waɗanda ake ma isgilin su zam su ne mafi alkhairi a wajen Allah akan waɗanda suke musu isgili duk wani matsayi da ka ganshi duk wani matsayi da ka ganshi matsayi ne na shaka tafi waye ne matsayi waye mai kima waye mai daraja wannan sai an yi tashin alkiyama Allah ya sifanta alkiyama da khafidatun rafi'a tana kaskantar da waɗansu tana daga waɗansu wani a duniya ba kowa bane zai zama yallaƙo ne idan an yi tashin duniya wani yallaƙon ne idan aka yi tashin alkiyama ya zama walakantacce ba kowa ba Allah yake to tayu waɗanda kuke kallon su ba kowa ba waɗanda kuke kallon su kaskantattu ne Allah yake tayu sun fi ku alkhairi a wajen Allah kasan wannan kallon kaskancin ne zai sa akwai wanda in ya shiga falon wani bai sai zauna a kujera ba abokan alhaji za su zo su zauna duk wani wanda shi a tunaninsa mai daraja ne zai zauna akan kujera amma shi wani bai sai zauna ba me yasa saboda shi yana zaune akan kujera to me kuma kujera asa an yakunu khairan minhum Allah yace tayu waɗanda ake ma isgilin su zam su ne mafi alkhairi akan waɗanda suke isgilin Allah sai yace wala nisa'un min nisa'in haka mata kar sashi su dinga isgili masashi yace ai kar wanke wanke da shara ce Allah yace kar kuma junan ku mata kar kuma junan ku isgili kar ayi zambo ma wata daga tsakaninku asa an yakunna khairan minhunna tayu waɗanda ake ma isgilin ya zam sun fi alkhairi a wajen Allah akan waɗanda suke musu isgili din Allah sai yace wala talmizu anfusakum Allah ce kar ku dinga cutar da junanku wala talmizu anfusakum kar ku dinga aibata kawunanku ma'ana kar ku dinga aibata junanku kar ku dinga cutar da junanku duk wani abu da za ka yi wani ya cutu da shi Allah ya ce kar ka wala tanabazu bil alqab Allah ya ce kar ku dinga jifan junanku da laqabba masu muni ka kira wani da wani laqabi wanda in ya ji ransa zai baci ba zai ji dadi ba don ka musguna mishi bisa lismul fusuku ba'da al-iman Allah yake tirda sunan fasikanci bayan imani kun yi imani da Allah ka yarda dan uwanka ne musulmi ne yayi imani da Allah yayi imani da ranar alkiyama ga sunansa da yake so a kira shi da shi ka ambace shi da wani laqabi don ka musguna mishi ko ka cutar da shi Allah yake tirda waɗannan sunaye wa man lam yatub fa ulaika humul fasiqun Allah ce wanda bai tuba ba to duk wanda bai tuba ba Allah ce wanda suka ci gaba da jifan junan su da irin waɗannan sunaye laqabba ko musguna musu ko musu isgili Allah ce fasikai ne sai sake cewa ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah ijtanibu katiran minaz zanni Allah yake ku nisanci yawan mummunan zato wa mutane kaga abu kaza kaza ci kaza in ka tashi zato madan uwanka ba za ka zaci wani abu na alkhairi tattare da shi ba ijtanibu katiran minaz zan Allah yace ku nisanci da yawa na zace zace munanan zato da kuke ma mutane inna ba'daz zanni ithmun Allah yace sashin waɗannan zace zace Allah yace da kuke yi Allah yace sabon Allah ne laifuffuka ne za su jefa ku zuwa ga halaka ne inna ba'daz zanni ithmun sashin waɗannan zato da kuke ma bayin Allah Allah yace fa laifi ne sabon Allah ne sharri ne sakamakonsa yana da muni akan ku Allah sai yace fala tajassasu kar ku dinga bin diddigin ƴan uwanku duk wanda zai bi diddigin wani domin ya gano laifuffukansa me yake so ya mishi sharri idan ba sharri ba menene a cikin bin diddigin dan uwanka ba kuma kai jami'in tsaro ne don ka gano wani abu da ake nema ko ake zargi na laifuffuka akan al'umma ko kuma akan jama'a ba wala tajassasu
Allah ce kar ku dinga bin diddigin ƴan uwanku domin ku bibiyi laifuffukan su domin ku yada waɗannan laifuffuka din wala yakta ba'dukum ba'da Allah ce kar ku masashi ya dinga giba na sashi kar sashi ya dinga gulman sashi mutum ya tashi a saka maganganu masu muni a kansa ku dubi irin sifofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kiraye mu mu kaurace musu dukkan waɗannan sifofi idan ka kalle su magana ne da ake yin su a baki jama'a mun fahimta ba a kai matakin hannunka ya kai zuwa kan dan uwanka da niyyar cutarwa ba dukkan abinda waɗannan ayoyi suka zo da shi waɗansu ayyuka ne da furuci ake yin su a cutar da bayin Allah Allah ce dukku ne sun ce su alhibbu ahadukum an ya'kula lahama akihi maitan Allah ce yanzu ɗayan ku ya so ya ci naman dan uwansa bayan ya mutu fakaritumuhu Allah ya ce kun ki ku ci naman ɗan uwanku bayan sun mutu amma kuna cin naman su suna raye a gaba gare ku wattaqullah Allah ya ce ku ji tsoron Allah innallaha kabirun bima ta'malun Allah masani ne game da duk abin da kuke aikatawa bayan Allah irin waɗannan ayoyi su ma suna nan a cikin alqur'ani wurare da yawa da Allah subhanahu wata'ala ya kiraye mu duk wani aiki da bawa zai yi duk wani aiki da bawa zai yi matukar zai cutar da wani dan uwansa Allah sai da ya kiraye sunan masu imani yace ku kaurace mu waɗannan ayyuka kar kai isdili ma dan uwanka ka duba inda za a kalli isjilin sai a ce ai bayi cizo bayi duka magana ce kawai in yi hakuri zai wuce Allah ya ce karku karka jefe shi da wani lakabi karka yi gibarsa duka maganganu ne waɗanda a baki ake yin su ba su isa zuwa ga gangan jiki su cutar da gangan jiki Allah ya ce ku nisance su ina zuwa ga ayyuka waɗanda suke kaiwa zuwa ga cutar da ɗan uwanka kai tsaye kuma irin waɗannan ayyuka bayin Allah yana daga cikin ayyukan da suke haramta wa mutum ya mori hatta ibadunsa mutum zai iya ya bauta ma Allah dogon lokaci ya ɗauki lokaci yana bautan Allah yana kaskantar da kai zuwa ga Allah waɗannan munanan ɗabi'u ko halaye su zama sanadiyar lalacewar waɗannan ayyuka ko tafiyansu yadda ma'abucinsu ba zai amfane su ba ya tabbata a cikin hadisin Muslim waɗansu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba shi labarin wata baiwar Allah inna fulana tuqimul layla wa tasumun nahar watafal watasaddaq suka ce ya manzon Allah wacce tana sallatin dare kiyamul layl tahajjud ba sassauci ma'abuciyar azumin nafilfili watafal tana aikata kaza karatun alqur'ani baya wuce ta kula da zumuncinta baya wuce ta aiki kaza na alkhairi baya wuce ta sadaka baya wuce ta watuqzi jirana habil saniya amma tana cutar da makwabtanta da harshenta ba da hannunta ba da harshenta fa kana sallallahu alaihi wasallam annabi sai ce la khaira fiha hiya min ahlin nar annabi ya ce ba alkhairi tattare da wannan matan ya rubuta ci sai da suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsayuwan dakanta akan ibada wadda aka ce qiyamul layli ma'abucinsa ne ai an wuce maganan kuma sallolin farilla azumin nafilfili al'adarsa ne ai an wuce azumin farilla sadakoki ayyukan alkhairi duka sai da aka lissafa waɗannan ayyuka a gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce amma tana cutar da makwabtanta da harshenta. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba alkhairi tattare da wannan mata. Annabi ya ce kuma tana daga cikin ƴan wuta. Jama'a muna fahimta? Ka dubi ayyukanta, ka kwatanta ayyukanta da ayyukanka, kuma ka kalli mummunan aikinta da amsar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayar a kanta. Qalu suka ce ya Rasulullah, fulana tusalli al-maktuba, akwai kuma wacce ita kuma tana kiyaye sallolin farilla, ma'ana sallolin nafila ita ba ma'abuce su bane, wa tasaddaq bi athwa, tana sadaka da an ci kuɗinta, wala tu'zi ahad, amma ba ta cutar da kowa. Annabi yace hiya min ahlil janna, annabi yace yar aljanna ce, annabi yace yar aljanna ce. Jama'a mu yi makan mu nasiha, mu yi makan mu fadanta nasu, ka bar majalisai na in duniya, majalisai na honewa da yawa, majalisai na ilimi ma ba su wofanta da gulmace gulmace da jifan mutane da irin waɗannan abubuwan da Allah ya ambata kar a yi a tsakanin mu'minai. To amma ka kalli girman wannan hadisi, wannan matan ma'abuciyar sallar dare ce, wannan matan ma'abuciyar azumin nafilfili ne, wannan matan ma'abuciyar sadakoki ne, wannan matan ma'abuciyar nau'ukan ibada ne, tsayayyiya ce akan bautar Allahnta, amma tana cutar da makwabtanta da harshenta. Annabi ya ce ba alkhairi tattare da ita, kuma yar wuta ce. Aka ambaci wacce abinda take kiyayewa sallolin farillanta, takan yi sadaka da mafi karancin abinda ta mallaka, amma ba ta cutar da kowa. Annabi ya ce yar aljanna ce. Jama'a mun fahimta? Ya tabbata a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake tambayan sahabbansa, atadaruna mal muflis, kaga yanzu wannan abinda matan nan take yi na cutar da makwabcinta ya sa ta rasa waɗancan ibadu da take yi, ya zama Annabi ya kore alkhairi ga barinta, sannan ya tabbatar da cewa yar wuta ce. Kaga wannan dogon ibada, tsayuwa akan ibada da ta yi, da rashin kamewa daga waɗannan sifofi munana na cutar da bayin Allah, sai ya zama ya hana ta ribatan wancan tsayuwa da ta yi akan waɗancan ibadu. Annabi ya tambayi sahabbansa alaihi salatu wassalam, atadaruna mal muflis, annabi ya ce kun san wane ne muflis, fallashashe, matsiyaci? Kalu suka ce al muflis fina man la dirhama lahu wala mata, suka ce wanda yake matsiyaci, iya abin da muka sani, wanda bayi da kuɗi bayi da kadda, ba kuɗi ba kayan kuɗi. Kada sai ce musu innal muflisa min ummati, fallashashe, muflis a al'ummata, mai ya'ati yawmal qiyamati bi salati wa siyami wa zakati. Annabi ya ce muflis a cikin al'ummata shine wanda zai zo da salloli masu kyau, azumummuka masu kyau, yayi zakka mai kyau, wa ya'ti qad shatama hadha, annabi yace sai dai zai zo ya zagi wancan, wa qadhafa hadha, yayi kazafi ma wancan, wa akala mala hadha, ya ci dukiyar wancan, wa safaka dama hadha, ya zubda jinin wannan, wa daraba hadha, ya bugi wannan. Amma ayyuka kan tsayayyu ya zo da shi. Kaga wannan hadisi yana karfafan wannan hadisin matan, sallolinka, azuminka, zakkanka, ibadodinka, matukar baka kane gabarin cutar da bayin Allah ba, to za a yi warwason su yadda ba za ka amfani su ba. Annabi ya ce za a zo da shi gaba ga Allah ranar alkiyama, a ɗiba daga cikin kyawawan ayyukan abamawa ne, a ɗiba daga cikin kyawawan ayyukan abamawa ne, a ɗiba daga cikin kyawawan ayyukan abamawa ne. Annabi ya ce idan kyawawan ayyukan sun ƙare babu su, to sai a ci gaba da ɗebo miyagun ayyukan waɗanda ya cutar. Annabi ya ce ana ɗora mishi saboda haƙƙoƙinsu da yake kan shi. Annabi ya ce daga nan a ja shi a kai shi wuta. Dukkan waɗannan ababa da muka ambata ‘yan uwa, dole ka kalli abin ta fuskar da za ta amfane ka. Idan har waɗannan nassosi da muka ambata, Annabi ya ce mutum zai zo da sallah, zai zo da azumi, zai zo da zakka, zai zo da ayyukan alkhairi, amma duk da waɗannan ayyukan alkhairi zai zo muflis a ranar alkiyama. Kuma me ya ja mishi? Annabi ya ce shi ne zagin wancan, ƙazafi ma wancan, cin dukiyar wancan, zubar da jinin wancan. Annabi ya ce in dai aka kawo shi, to waɗannan ayyuka da ya zo da shi za a ɗiba a basu. Ka sake nazarin wancan hadisin matar da ayyukanta da aka siffanta wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da yadda kai tsaye Annabi ya ce ‘yar wuta ce. Me yasa? Saboda wannan fallasan shi ne zai tabbata a kanta. ‘Yan uwana masu albarka, dole sai mun yadda mu al’umma ce masu karɓan canji. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tashi zuwa ga kira, Allah ya kira, ya aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira al’ummar, lalacewar da duniya ta yi a wancan lokacin ya ɗara lalacewar da yau duniya take ci. Amma da yake sun yarda al’umma ce masu canzawa, a cikin waɗannan taƙaitattun shekarun suka dawo wata al’umma abin sha’awa a duniya. Duk wani abu da za ka yi ka cutar da wani, duk to wannan abu mugunta ne. Haka kawai yau ka je ka faɗi magana a kan wani, sanadiyar jin wannan magana yau ya kwana a cikin damuwa, to kai mugu ne. Ka je ka shirya wani abu, za ka cutar da ɗan uwanka, ka ɗaga mishi hankali ta hanyar furucinka ko aikinka. Ya tabbata cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Annabi yake cewa la tahasadu wala tanajish wala tabaghadu wala tadabur wa kunu ibadallahi ikhwana. Annabi yace kar ku dinga hasada wa junanku. Yana daga cikin mummunan manyan halaye na mugaye shine hasada. Hasada daga lokacin da kaji zuciyarka ta fara sosawa akan wata ni'ima da Allah ya ma wani, to ka gaggauta tuba da komawa zuwa ga wannan abun da ka fara ji a ranka, ƙarshe zai iya haramta maka lahirar. Daga lokacin da kaji ka san wani yadda muke zaunan nan, ko wani ne zai yi magana ransa na ɓaci, ba shi so ya ji muryan wani. Inda wani zai ɗaga hannu ya yi tambaya, ɗaga hannun da zai yi tambayar da zai yi shi sai ya ba shi haushi, kuma shi ma bai san me ya mishi ba. Shi ma bai san me ya mishi ba. Yana faruwa ko bai faruwa? La tahasad. Annabi ya ce kar ku yi ma junanku hasada. Duk wanda kaga wata ni'ima tattare da shi, kayi addu'a da fatan alkhairi. Duk abin da ka ji a ranka kar ka biye ma wannan abu. Hasada tana daga cikin halaye manya-manya na mugaye. Duk wanda ya sarƙafu da wannan cuta ta hasada, to wanda yake ma hasadan zai iya a yau yaji za a kashe shi kuma yayi murna da shi ne za a kashe shi idan abun ya kai matuka zai iya ya sa hannu a kashe shi annabi ya ce la tahasadu wa la tanajish an najish shine loba dan uwanka malamai suka ce kaya ne za a mai farashi sai ka zo ka ƙara farashin da gangan don ka loba customer ko ka loba mai kaya abun ya kamata farashin sa naira 10,000 ne sai ka zo ka taya 10,000 ba kuma ka zo da niyan saya bane shi mai kaya idan yaji an taya 10,000 duk wanda yazo ba zai sayar mishi 10,000 ba kai kuma dama ba sayan ka zo ba mugunta ce kawai duk wanda yazo kan kayan zai ce mishi ai 10,000 ma aka taya ko kuma ka taya 10,000 don ka loba wanda zai zo ya saya yin haka mugunta ne ko ba mugunta bane annabi yace wala tanajish kar ku dinga loba ɗan uwanku duk wani abu da kasan idan ɗan uwanka musulmi ya shiga za a rutsa da shi kar ka bar shi kar kuma a shirya wannan abun da kai wala tabagabu annabi yace kar ku dinga gaba tsakanin wannan na gaba da wannan zaka samu wa da kani wa da kani wadansu uban su daya kai akwai wadanda uwarsu daya uban su daya sun fi shekara 7 ba sa magana wannan ya hana ƴaƴansa alaka da gidan wannan wannan ya hana ƴaƴansa alaka da gidan wannan annabi yace ku musulmai kar ku yi haka wala tadabaru annabi yace kar ku juya ma junan ku baya in ce kai hidiman ka nima in hidimana annabi ya ce kar ku yi haka kar ka ce ma ƴan uwanka musulmai ko wani ɗan uwanka musulmi kai hidimar ka in yi hidimana Allah ya ce kar ku yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi haka wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd annabi ya ce kar ku musashi yayi ciniki akan cinikin sashi wani ya kasa yana cinikin kana da bukatar abin kar yana cikin cinikin ka zo ka shiga cinikin me yasa saboda ka zai rura wata wuta ta gaba a tsakaninka da ɗan uwanka musulmi al-muslim akul muslim Allahu akbar annabi ya ce musulmi ɗan uwan musulmi ne ka duba wancan hadisin muslim annabi ya ce al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi annabi ya ce musulmi da ya amsa sunan musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga cutarwan harshensa da harshensa al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi annabi ya ce musulmi wanda ya amsa wannan suna na musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga cutarwan harshensa suka kubuta daga cutarwan hannunsa annabi ya ce al-muslim akul muslim la yuzlimu annabi ya ce musulmi bai zalunta musulmi musulmi bai zalunta musulmi musulmi ya cuci musulmi annabi ya ce akwai magana abu dole sai musuluncin ya yi ƙasa ya zama ba cikakken musulunci ba ko ba cikakken imani ba kafin ya iya cutar ɗan uwansa musulmi kamar cewa da Allah ya yi wa makana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata Allah ya ce ba zai yi wa mu'mini ya kashe mu'mini ba sai da gangan da kuskure da kuskure amma da gangan Allah ya ce a mu'mini ya kashe ɗan uwansa mu'mini da gangan Allah ya ce a baya yiwa in kuma kaga haka to imanin ya tabu la yuzlimuhu annabi ya ce musulmi bai zalunta musulmi musulmi bai zalunta musulmi wala yahkiru yahkiru musulmi bai raina dan uwansa musulmi ka kalli raini raini kana ma wani musulmi kallon kaskantacce wala kaskantacce kasan hannu wannan musafara da za a yi akwai wanda bai isa yi hannu da wani kowa zai zo amma irin su wani da wani ba sai su ba shi hannu ba gaisuwa su gaisa hannu da hannu ko kai da ko karkai da saboda kana mai kallon kaskantacce ne shi ma saboda ya yadda a gaban ka shi kaskantacce ne idan ya koma gojin abokan sa ai zai mika musu hannu annabi ce musulmi bai kaskantar da dan uwansa musulmi bai mishi kallon kaskantacce wala kaskantacce yayi imani da Allah yayi imani da abinda kai imani da shi yayi imani da alqur'ani yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yace to musulmi bai rena dan uwansa musulmi wala yakhzuluhu bai tabar da dan uwansa musulmi yana gani za a ritsa da shi ya kau da kai ya wuce wani kuma da shi za a shirye gadan zaran a shigar da dan uwansa da shi za a shirye gadan zaran ma dan uwansa musulmi annabi ya ce wa kunu ibadallahi ikwana ku zan bayin Allah yan uwan juna ku zan bayin Allah yan uwan juna musulmi baya cutar da musulmi bai zalintar sa musulmi bai raina dan uwansa musulmi musulmi bai tabar da dan uwansa musulmi attaqwa hakuna annabi yace tsoron Allah anan yake wa yushiru ila sadrihi thalath marrat yanuna kan kirjinsa sau uku annabi sai yace bi hasbimri in min ash-shar an yahkira akaful busr ya ishi mutum ya zama gangariyar masharanci annabi yace raina wani dan uwansa musulmi ya ishi mutum masharranci masharranci annabi yace ya raina dan uwansa musulmi ɗan uwa masu albarka dukkan waɗannan ababa da muke ta ambatawa da kaga wani abu ne da kai kake musu kallon kamar kanana amma ka dubi yadda shari'a ta juyar da hankalinka zuwa ga girman su da munin su mun karanta hadisi annabi kita man ashara ila atihi bi hadida fa innal malaikata tal'anhu duk wanda ya nuna dan uwansa da makani malaiku suna tsine mishi albarka har sai ya daga annabi ya ce koda dan uwansa ne uwa daya uba daya ma'ana koda wasa ne koda wasa ne mutum ya dauki danko ya ja kaman zai harbi mutum kaga wanda aka nuna zai noke ko ya dauki wani abu ko da mashin ko da mota ba a wasawan wa musulmi da shi kai kansa da mashin ko da mota annabi ya ce duk wanda ya nuna dan uwansa da makami mala'iku suna tsine mishi albarka to wannan fa da wasa ne ina kuma da gaske kake ina da gaske kake bai daga cikin matan da aka yi kidnapping din su bariya tana ba da labarin tafiyan da suka yi bai daga cikin yan uwa da yake ba mu labarin kai tsaye yake gaya min yadda abin ya faru shi an zo an dauke shi a cikin gida da shi da S tana da ciki kusan wata ta kwanan su 30 dadai a hannunsu ita matar tana magana suna tafiya wani daga cikin waɗanda aka ɗiba din bai da lafiya suna tafiya sun yi tafiya yafi na awa hudu sai ya tsuguna suka ce ya tashi ya ce musu ya gaji ba zai iya tafiya ba sai ɗayan ya sa bindiga sai ya harbe shi sai ya tambaye su ya ce ko kuma akwai wanda ya gaji sai suka ci gaba da tafiya annabi ya ce da wasa wani ya nuna ɗan uwansa da ƙarfe da wasa mala'iku da su tsine mishi albarka to ina kuma da gaske ina kuma da gasken ya aiwatar to shi yasa duk abin da ya shafi in kisa ne idan duka ne in wani cutarwa ne zaka samu a cikin alqur'ani idan Allah zo magana sai dinga wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kayukanku Allah sai nuna maka ran dan uwanka daidai yake da ranka kashe shi kashe kanka ne nan da yace wala talmizu anfusakum kar ku dinga aibata kayukanku ai kaga ba wanda zai zo ya zauna ya hau zagin kansa da kansa amma zagin dan uwanka ko ƴan uwanka ai zagin kanka ne waɗannan ɗabi'u ƴan uwa sun yi katutu a tsakaninmu ka bi waɗannan ayoyi ɗaya bayan ɗaya kuma ka zauna kama kanka da kanka hisabi kama kanka da kanka nasiha tsakani da Allah tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhallazina amanu la yaskar qaumun min qaumin yau izgili izgili har ɗaliban ilimi domin akwai wanda yake ganin daga kansa ilimi yake duk wanda yake kasa da shi jahili ne daga kansa ne ilimi yake haka ne ko ba haka ba haka ne duk wanda yake kasa da shi to jahili ne in karatun Qur'ani ne haka duk wanda bai iya irin nashi ba shirme ne duk wanda bai iya fassara irin nashi ba jahili ne to dukkan waɗannan ababa mu bi su ɗaya bayan ɗaya ka yi nazari akan kanka da kanka ka kalle su kuma ka kalla ta fiskar ka fahimta domin ka gyara abubuwan da kake na giba cin naman mutane domin akwai wanda yake jara'a ce aini ko a gabansa dan faɗa wannan ba shine ma'anan fasaran gulma ba ba gulma shine abin da ka faɗa bayan idon mutum ba annabi ya ce zikiru akaka bima yakra kawai ka ambaci wani abu akan dan uwanka bayi so ko yana zaune ba wai sai a bayan idonsa ne gulma ba ko a gabansa ka faɗa in wannan abin da ka faɗa bayi so annabi ya ce kai gibansa ka dubi ababan da kake faɗa na giban mutane sannan dukkan waɗannan ababa da muka ambata mafi girman abin da zaka ma kanka nasiha da shi shine ka dubi waɗannan abubuwan da kake za su fa baka matsala akan ibadarka za su fa baka matsala akan wancan wancan inda ya kamata ka kalla ke an zauna an zagi wannan an faɗi mummunan magana akan wancan an yi kafafi ma wancan an jefi wancan da abin da aka jefa duka ka kalle su ka kalli waɗannan hadisai da muka ambata da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna sun zama sanadiyar lalacewar ayyukan alkhairin ma'abutansu kar ka yadda kai wata rayuwa da zaka cutar da wani daga cikin ƴan uwanka musulmi sannan ka sani duk abin da kai da ayyukanka na alkhairi za a warware a biya waɗannan zalunci da mugunta da ka aiwatar akan ƴan uwanka Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya muku albarka Allah kuma ya saka da alkhairi dan uwa Dr. Ashir da kusan shi ne jagoran gabatar da waɗannan darussa Dr. Allah ya saka da aljanna Allah ya ƙara maka ƙarfin gwiwa Allah ya ƙara maka basira jajircewa da kake akan irin waɗannan ayyuka na alkhairi Allah ya sa mu yi tarayya cikin ladan waɗannan ayyuka Allah kuma ya sa karɓaɓɓu ne a wajen Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk